Assalamu alaikum. Na tsoro barkun mu da shirin ciki da gaskiya da masu yi magana ke cewa wuka ba ta hujja. A yau shirin zai fara bisa shirye-shiryen da muka samu muku ne shekarar 2020. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfi Alhaji. Masauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya da kamar yanda aka saba kan tabo lamarin da suka shafi yaki da cin hanci da rashawa bin kadin marayu haƙoƙin ma'aikatan gwamnati da waɗanda suka ritaya da sauransu daga wannan shiri za mu fara bita shirye-shiryen da muka gabatar muku a shekarar 2022 mai ban kwana inda in Allah ya kai mu watan Janairun shekarar 2023 za mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shirye na abubuwan da suka faru da dama wasu masu banta kaici wasu masu ban al'ajabi wasu ku zargin zamba ne cikin aminci da duk za mu bi dan marawa gaskiya baya yanzu a tuna a shekarar mun ba ku labarin matsala da aka samu wajen bada kungila a karamar hukuma Abuja Amak lokacin da Abdullahi Kandido ke jagoranci Muhammad Bello Umar mai kamfanin Fahazat Nigeria Limited ya samu kungilar gina shagunan kasuwa kan kuɗi sama da naira miliyan 134 ta hannun shugaban jam'iyyar APC na Abuja a lokacin Baba Abbas Muhammad Bello wanda ya kashe kuɗin kafin alƙalami na miliyoyin naira ya wayi gari ba kwangilar kuma ba ma kuɗin da ya kashe inda aka ce an yi wa 'yan siyasa alheri ne da su Muhammad Bello da ya kawo ƙorafin shirin nan inda muka tuntuɓi duk masu ruwa da tsaki don bin kadinsa amma cikin ikon Allah ya fita kasar Masar din jinya kuma Allah ya masa cikawa a can ga zantawa da yi bisa kulawar wannan shiri da shugaban jam'iyyar Baba Abbas kafin ya tafiyar
wannan magana shekaru hudu kenan kuma kai an kora sun fi guda ɗari ni ya kora sun fi gaji da kai ko dai ba cika ba mun je mun dole da ni da kai da Kandido akan ishu ɗin Kandido ya alƙawura sun kai guda 40 ko dai bai cika ba yi magana Exos Group Oil in an bada kuɗi za a yi wani abu da na zo na buɗe wuta na ce zan je media ya sake bada hakuri ce ne ka gaisa ga maganan nan mun zo na hannun magana ta kai cewa ga maganan rajani hanyar da yake za a yi ni da kuma rabu lafiya duk an yi wannan da ni da Kandido kuma kai a matsayinka na party chairman you work hand in hand da the council haka ne ko kai party ne su kuma council saboda haka kai kadai ba abin da ka yi sai tare da su kuma audin na shima ka Kandido makare shi ne ka ce a'a ko so abin da an shekara hudu ba ku muru fansin kuɗi na ba sai yanzu ne cikin wata uku kana gani chairman za ku yi kuma an kalo da maganar da muka yi da kai last contract da kotun da an yi na farko ba kai misali ba saboda ka maganar contract ban so an muru fansin kuɗi na tuno kuɗi kun adalai kun aikin jami'a da shi saboda ka a yi ne fansin kuɗi na saboda ka ni duk maganar da muka yi shekara hudu ba iya ni ba cikin wata uku da ni ina kallon kamar tatsuniya ne to amma tunda ga Nasiru kuna magana da shi kuma kun shi da za ku da kai da Nasiru ka gani yanzu ba wani abin da zan ce ni ne na zama dan kallo
in za a tuna tsohon shugaban karamar hukumar Abdullahi Kandido wanda a yanzu ministan Abuja Muhammad Musa Bello yana a kan mukamin mai kula da sashen sufuri na birnin ya ce bai ba da umarnin karɓar kafin alƙalami ba amma zai duba batun
dole aikin go aikin gwamnati ai ba za a ce kawai domin wanda yake kan kujera ya tashi cikin harkokin sa ba ba za su tsaya su ba to kudin sa na nan kuma dole sa dole wannan kamfanin ta nemi haƙƙin sa ta biya shi ina kira ga wannan Alhaji don Allah ya koma wannan wurin kamfanin akwai sabon yan birma aikata sabobi su je su duba abin da ya kamata sannan su a dauki matakin gyara ko ina na ofis ko bana nan haƙƙin sa yana nan kuma dole a san shi ne haƙƙin sa
a yanzu dai Baba Abbas da kuɗi suka bi ta hannunsa ya alƙawarin bin duk hanyar da ta dace don karɓa magada haƙƙinsu.
Na yi maka tabbaci a wancan karan shi ma ya gaya maka iya ƙoƙarin da nake na ganin cewa tun yana raye da yardan Allah ta'ala duk yanda za mu bi haƙƙinsa ya fito a lokacin yana nan zai yi bare kuma yanzu da abu ya zama na magada tunda har muna da hannu a ciki kuma mun san dokokin musulunci akan haka biiznillahi ta'ala za mu yi kokari iyayenmu mu ga yanda za a fitar da wannan haƙƙi
a shekarar mai ban kwana mun kamo korafin tsafin ma'aikatan wutar lantarki PHCN da aka sayar da jarinta a shekarar 2013 inda kimanin ma'aikata 50,000 suka rasa aiki. Kazalika ya zama ba a biya su haƙƙin sallama daga aiki ba, da hakan ya jefa rayuwarsu cikin matuƙar damuwa, inda bayanai suka nuna wasu daga cikin su sun fama da rashin lafiya, yayin da wasu ma rai ya halinsa.
Sunana Maimuna Hussaini, ex-PHCN staff, na yi aiki a Gwagwalmar Abuja. Tun lokacin da aka privatization zuwa yau aka sai da kamfanin wutar lantarki, gaskiya wahalhalu muke ta sha saboda duk harkokinmu da gwamnati ta muna alƙawari ba ko guda ɗaya da ta cika.
A sunana Zakar Nasarawa, kuma ina karkashin gudunmawar Kano zone na hukumar NEPA. Abin da yake tafi da mu da kukanmu ga hukuma shi ne lokacin da aka sallan ma'aikata aka yi musu alƙawarin cewar za a biya su kuɗaɗensu kuma za a tafi da su a aiki da su na tsawon shekara 5 ba za a sallami kowa ba. To mun zo mai wata ɗaya ba ko biyu a cikin tafiyar aka zo aka ba kowa takarda aka ce an sallame shi, kuma babu maganar kuɗin da aka yi alƙawarin za a bayar.
Shirin nan ya jijjiga babban sakataren ƙungiyar ma'aikatan wuta Komar Joe Ajeru, wanda ya ce a baya ya samu saɓani da ma'aikatan, amma yanzu zai wuce gaba don bin haƙƙinsu. Ba da ɓata lokaci ba, Ajeru ya kira wani yajin aikin da ya sa aka kashe wutar lantarki da ta shafi dukkan Najeriya, inda nan take gwamnatin Buhari ta hannun ministan kwadago Chris Ngege ta kira taron sulhu da alwashin biyan ma'aikatan haƙƙinsu ta hanyar bitar lamarin da kwamiti na musamman da aka kafa. Ga abin da jami'in ƙungiyar kwadago kamar Nasir Kabir ke cewa kan matakin.
Wanda ina ne tabbatar maka sa bakin da muka yi ko in ce korafin da ka kawo, mun dubi girmanka ko mun dubi wato matsayin yadda kake mu'amala da al'umma har ya sa ka ga kamar ni diddaban da lafiya har na shiga wannan magana, kuma yadda na yi alkawari ko in ce na alkawarta maka cewa zan yi magana da Ajeru, to alhamdulillah ya sauko kuma na lallaɓa shi mun yi magana na fahimta, wanda wata ya kai ga aka yi zanga-zangan nan kuma aka yi yajin aiki. To ina ne tabbatar maka kwamitin nan yanzu dai abinda muka sa ido shi ne mu ga wato ranar da muka ɗiba musu na wa'adi da in ya cika ba ya wani abu ba, to ina ne tabbatar maka za mu tabbatar da mun sake jaye dukkan wutar Najeriya gaba ɗaya, kuma akwai matakai na gaba da ina jin wato wannan ƙungiya take shirye-shirye wanda ba zan so in faɗi shi a yanzu ba, amma za mu ma ita gwamnatin uzuri mu gani tunda shi ministan wato kwadago ya shiga wannan al'amari ya ce lallai zai gana da wato ministan shi wutar lantarkin da kuma shawara wanda suke da ruwa da tsaki duk suna cikin wannan kwamiti har da shi kanshi wato daga ita kanta ƙungiyar wato wutar lantarkin akwai mutum biyu da aka ɗiba duk suna ciki. Saboda haka duk abin da aka yanke ina ne tabbatar maka za mu sanar da ku. To amma alhamdulillah dama muna so mu kuma miƙa godiyarmu ga ita kanta Voice of America da har ta shiga wannan wato al'amari. Alhamdulillah dama abin da muke faɗa kullum kenan, mu a ƙungiyance ƙungiyar kwadago a kodayaushe a daidai muke da mutum ƙari wato al'amura ko in ce al'umma damuwar da ke damun al'umma.
Har yanzu dai shirin nan yana jiran cika alƙawarin gwamnati na biyan waɗannan ma'aikata haƙƙinsu. Masu sauraro, a nan za mu ja aya, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ci gaban duniya. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu ya fitaya, ni Sarki da Hashim Jimin daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya. Thank you.